أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أكو دوات الرجل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة دا يقول دليل كل تلاتين دا تفاس وان دا يدي دا تلاتين دا دايا دوات أكو شكرا تدبو ديو دا شابك ومن شي قبدا دارسن دا مكي قبات الوا أولا مسلا تيمة البركة a cikin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha, Allah ya kara mata yarda, wadda take cikin Hausawa a cikin birnin Kano. Muna nan a cikin littafin nan na Al-Imanu bil Yawmil Akhir, wallafar babban malami Dr. Ali Muhammad Sallabi rahimahullah. Kuma wannan shi ne darasinmu na 15. A darasin da ya gabata, malam ya yi mana bayani game da harshen sabubban da suke jawo su'ul khatima. Akwai al-bu'd al-asbab su'ul khatima, wato abubuwan da suke jawo kai kusurin khatima cikin abubuwa guda goma. Daga ciki ya kawo abubuwa waɗanda nisantar su sababi ne daga cikin sabubban da suke tsare mutum daga faɗawa cikin mummunar cikawa. Daga ciki wato abinda zai sa mutum ya samu husnul khatima shine ya nisanci dukkanin wasu sabubba da za su jawo masa su'ul khatima, ma'ana mummunar cikawa, wanda daga ciki akwai gurbatar aqida, daga ciki akwai dilmiya cikin kogin bid'a, akwai munafurci, akwai jinkirin tuba, akwai dogon buri da san duniya, akwai ratayar zuciya ko tamfaruwar zuciya ko ta'allakar zuciya da wani Allah, akwai sabo da sabo, da kuma zaman dirshan a kan sabo ɗin. Sannan akwai kisan kai mutum ya kashe kansa, ko kuma gurbatar ɗabi'u, akwai yanke ƙauna daga rahamar Allah, akwai abota da mabarnata, akwai rashin tsayuwa a kan ayyukan ɗa'a. Waɗannan dukkan abubuwa ne da suke jawo mutum mummunar cikawa. To, nisantar su zai sabbaba wa mutum ya samu kyakkyawar cikawa. Wannan shi ne inda muka tsaya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: rabi'an min alamati husnil khatima, na daga cikin alamomin kyakkyawar cikawa. Waɗancan guda goma da muka karanta sabubba ne, hanyoyi ne da za su jawo in Allah ta'ala ya taimake ka ka cika da kyau da imani. To idan mutum ya zo cikawa ɗin, idan mutum ya zo cikawa ɗin, wata alama ce za a iya gane cewa ana sa masa rai, ana yi masa kyakkyawan fata na cewa ya cika da ainihin wato da kyau. Malam ya ce alamatu husnil khatima, ko alamatu husnul khatima allati ja'at fi ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kathira, alamomi da suke nuna kyakkyawar cikawa waɗanda suka zo a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, alamomin suna da yawa. Sai mu kasa kunduwa mu ji, idan mun ga wani cikin ƴan uwa ko masoya ko iyaye ko wani cikin al'ummar musulmi aka gan shi da ɗaya daga cikin alamomin nan, to a tsammatar masa alkhairi, a kyautata masa zaton insha Allahu, alama ce ta ya ci samu husnul khatima, kyakkyawar cikawa. Minha, na daga cikin alama, alama da za ka gane wani akwai alamar ya cika da imani, shine man kana akhira kalami ila ilaha illallah, duk wanda ya cika da kalmar shahada alama ce ta ya cika da kyau da imani. Akwai husnul khatima, akwai alamar husnul khatima ga wanda ƙarshen kalmar da daga ita bai ƙara cewa uffan ba har yabar duniya ita ce la ilaha illallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithi ya faɗa cewa duk wanda ƙarshen kalmarsa ta zama la ilaha illallah dakhala aljanna. Kenan yana daga cikin husnul khatima. Shi yasa malamai suka ce ana buƙatar wanda zai zauna wajen mara lafiya ya zamanto mai ilimi, wanda zai zauna wanda cikinsa ya yi tsauri ya zamanto mutum ne wanda ya fahimci addini. Saboda akwai wasu adab da ake so a siffantu da su, ko ake son a samu wanda zai yi jinya. Yawancin mu kawai sai a duba waye ba shi da sabbobi sai a ce zai yi jinya. Da'ufa talib wal madlum, sai ga majinyaci ya yi sati ɗaya sati biyu a asibiti baya sallah, sai a ce sai ya samu sauƙi in an sallamo shi duk ya haɗa ya rama a hankali. Wanda ka ga da majinyacin nasa mai gani ne, to a duk yanayin da aka ga zai iya yiwuwa zai iya imkani haka zai yi sallah. Yanzu na taɓa zuwa wata dubiya na tarar, majinyacin karewa ce, karewa ne, amma gadon da yake kwancan ba dama kafa ce an riga an dora ta an kafe ta da ƙarfi, da haka kuma tana kallon kudu da arewa gadon. Wai tunda ba za a iya karkata shi ya kalli gabas ba, kawai sai ya zama baya sallah. Wanda kaga tunda ba zai yiwu ya kalli al-qibla ba, ba zai yiwu ya kalli gabas ba, to duk inda ya samu dama sai ya sallah sa'a. Misali sai ya zama a haka a kwantar da shi kansa yana gabas, ƙafafuwansa suna nan, da haka yamma yake kallo a kan gado, baya sarrafuwa ko ƙafar tasa a kafa take an yi masa dori, kenan sai ya kalli yamman nan ya yi sallah. Allah madaukakin sarki ya ce fattakullaha mastata'tu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, wani za ka ga baya iya yin alwala haka za ka ce masa ya sallah, in zai iya taimama a samu masa dutse ya shashafa ya taimama ya sallah. Idan kuma zai iya yin alwala din a samu mai ruwa ya dan shashafa a jikinsa haka a samu dan tawul a dauke mai dan shi ya sallah. Idan ba zai iya yin ainihin wato abin da bai yi imani ba zai yi ba ya tashi ya sauka da kan gadon yasa a kan gadonsa yana zaune, ba zai iya alwala ba kawo masa dutse ya shafa ya taimama. idan yayin sai kuma yace to ai kuma gashi ba alƙibla nake kallo ba ce ba komai ka kalli inda kake kallo din kai sallah Allah zai kuma ba zan yi ruku'u ko sujada ba komai kai imani ya ji ma ji sai ka nuna masa kawai kan ne zai dinga musu tunda iya kan ne yake iya abin nan kawai sai dai kafarta sallah Allahu akbar sami Allahu liman hamida ربنا ولك الحمد الله اكبر sai kan yi dan sunfiya yadda yake sunfiya da farko sunfiya farko tana nuna ruku'u sunfiya ta biyu kuma tana nufin sujada malamai suka ce matakar yana cikin hayyacin sa ba magana dauke masa sallah da ado da haka a iya yanda zai yi wa haka zai yi sallah to haka za a ga wani lokaci rashin lafiyar mata ya tsaure mutum alamu sun nuna cewa ma ya zo kan kabar gargara amma ba wanda yake tare da shi bai san waɗannan alamomin ba ballanta na ya dan fara kwadaita masa ya fara tallata masa kalmar shahada ko Allah ta'ala zai sa ya karba yana nan kawai sai dai ce ni dai na ga idan sa ya jujjuya jujjuya ya danyi wani numfashi kawai shikenan sai daga kuma kansa yayi haka wanda kaga duk waɗannan alamomin da an gansu in Allah kana masa ma ya faɗa Allah ya sa yana da saurin numfashi ta la ilaha illallah ta la faɗuwa kasa ne kenan Allah ya sa ya take shi kenan dama ai ba lalle bane dan ka ganshi a yanayin kila ba lalle mutuwa mace amma dai alamomi suka nuna yana daga ciki shi sa suka ce sai ka dinga ce masa la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan Allah ta'ala ya sa ya kama kuma a wutidi lokacin da aka fahimci mutum ga yanayin da ke ciki duk a karan rage hayaniya ko kuma duk mutane a sallame su tawassul kuma an ce kar a nace da yawan ce masa la ilaha illallah kuma kar a ce kar a bashi umarni kar ka ce la ilaha illallah kawai dai kana gefansa sai dai kawai ka dan kimanta sai ka ce la ilaha illallah can kuma sai ka sake faɗa haka kana dan kar ka yi yanda zai kosa ko ya ji an dame shi dinga jin kaman hayaniyar ma damunsa take ya faɗo wata kalma da ba ita ake bukata ba haka kuma suka ce kar ka bashi umarni ka dinga ce masa ka ce la ilaha illallah kar ya ce ba za a faɗa ba ka dinga ja to shi yasa kawai za ka dinga faɗa kuma an ce in an ya faɗa to kar a sake wata magana a gurin ai shiru idan can kuma sai ya ce ruwa misali sai aka ɗauko ruwa aka bashi to kaga yanzu ƙarshen kalmarsa ruwa ya ce sai kuma a sake daddare wancan kalma ta la ilaha illallah in aka yi sa'a ya kuma kama to sai a hana kowa ya shigo to a kyale shi haka in Allah madaukakin sarki ya sa sai cika da kalmar sai ya kai ƙarshen kalmar da ya faɗa shi ke wani za a ga daga wannan kawai sai ya yi bacci ya faɗi kalmar ya yi bacci shi ke wani kuma daga wannan kalmar ma gaba ɗaya sai aka ɗauke mata yana faɗa kawai shi kenan ko kwana ɗaya ne ko kwana biyu ne ko kwana uku ko sati ɗaya bai ƙara cewa ta tafasa sauke ba tun da aka ya faɗi kalmar nan shi ke nan kuma a shekarshen maganar ma ita ce wannan wanda ya faɗa kuma iya maganar sa da zai a duniya ce ke nan an bayyanta Allah ta'ala ya sa mu cika da wannan kalma da haka yana daga cikin alamomin kyakkyawar cikawa ya zama ƙarshen kalamin mutum a duniya shi ne la ilaha illallah alama ta farko kenan alama ta biyu ma yace al-mautu bi rashil jabin mutuwa da jikun goshi mutumin da yazo mutuwa aka ga yana ta zuba yana ta gumi alama ce ta husnul khatima mutum yazo mutuwa aka yana ta gumi yana ta gumi ga fanka tana kila da is amma wannan wani irin zafi ne na dabar ga kila mafici ma ana ta fiffita masa amma gumi yake ta yi alama ce cikin alamomin kyakkyawar cika har ma subul salam sanani a ƙarƙashin hadithin ka koma cikin ulugul maram ya kawo maganganun malamai wasu suka ce wai alama ce ta irin ƙoƙari da ya ta yi a duniya wajen neman halal wannan neman halal murzu da gwagwarmaya da fadita shi da ya ta yi wajen neman halal ya ciyar da kansa da iyalansa wannan alamar ta ƙoƙarin da ya dinga yi da fadita shi wajen neman halal tasirinsa shi ne wannan gobe wasu kuma suka ce zafi da raɗaɗin zaren rai al-mautu yawmul juma'a alama ta gaba shine mutuwa ranar juma'a duk wanda Allah ya sa ya mutu ranar juma'a ita kanta mutuwa ranar juma'a wata baiwa ce da haka duk wanda aka ga ya mutu ranar juma'a to shi ma ana kyautata zatan ya samu kyakkyawan cikawa domin daga cikin alamomin kyakkyawan cikawa shine mutuwa ranar juma'a alama ta biyar al-qatl fi sabilillah mutuwa cikin tafarkin Allah mutum ya je neman ilimi ko ya je wa'azi akan hanyarsa ta zuwa wa'azin ko suka yi accident ko suka haɗu da yan fashi ko wani abu ya faru ya mutu a hanya ko akan hanyarsa ta dawowa an taso daga wajen wa'azi ko daga wurin karatu ya haɗu da wata abin nan accident ya mutu al-qatl fi sabilillah mutuwa cikin tafarkin Allah kuma abu ne mai faɗi yawanci an fi kawo mutuwa wajen yaƙi shi kuma yana gaba wannan fi sabilillah din shamil ne duk wani abu wanda yake dan Allah in mutum ya mutu akan wannan to shi ma ana kiransa al-qatl fi sabilillah mutumin da al-qatl aka kashe shi fi sabilillah a cikin tafarkin Allah ko ya mutu cikin tafarkin Allah na fatan gani to wannan ita ma alama ce take kyawun cikawa a faɗi dalilin mutuwar sa kaji cewa abin da yasa aka kashe shi ko abin da yasa ya mutu a wata gwagwarmaya ce ta tallata addini da yada addini da ɗaukaka kalmar Allah a ranar mutu ita ma wannan alama ce ta husnul khatima alama ta shida al-mautu ghaziyan fi sabilillah mutum ya mutu a fagen fama a matsayinsa na soja wajen ɗaukaka addinin Allah mutuwar shahada ke duk mutumin da ya mutuwar shahada aka kashe shi wajen ɗaukaka addinin Allah fagen fama wannan mutuwar a wajen yaƙi fi sabilillah alama ce take kyawun cikawa alama ta bakwai al-mautu bit-ta'ul mutuwa ta hanyar annoba kwalara ta barke gari to duk wanda ya mutu sanadiyar kwalara wannan annobar ta kwalara ko cutar lasa ko cutar masassar tsuntsaye ya sunan ta ba to bad fever ko kuma ebola din nan misali annoba ce wata cuta da za ta dira kawai a cikin mutuwa a ita mace-mace a yi yara manya mata maza ana ta mutuwa ma'ana mutuwa a cikin yanayin annoba duk wanda Allah ta'ala ya ɗauki ransa cikin yanayin annoba alama ce cikin alamomin da suke nuna ya samu kyakkyawan cikawa abu na takwas al-mautu bida'il batal mutuwa sanadiyar ciwon ciki ko kuma wata cuta da take cikin cikin ya zama ita ce sanadiyar mutuwarsa to wannan ciwon cikin ko kuma cuta da ta shafi ciki to idan mutum ya samu mutuwa ta wannan hanyar shi ma alama ce ta husnul khatima abu na tara al-mautu bil garak ko garik mutuwa ta sanadiyar tilmiya a cikin ruwa mutum ya fada ruwa ko jirgin ruwa ya kife da su Allah madaukakin sarki ya rubuta masa mutuwa a cikin ruwa shi ma mutuwa sakamakon mutum ruwa ne ya cinye shi wannan ita ma tana daga cikin alamomi na kyakkyawan cikawa na tara al-mautu bil hadar mutuwa ta hanyar fadowar gini mutum gini ya rubzo masa ko irin da damuna din nan aka samu ambaliyar ruwa ko aka yi samu gine-gine sun faɗi to duk wanda irin wannan ginin ya faɗo masa sahibul hadar shi ma yana daga cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun samu mutuwar shahada da shi da mai annoba da mai ciwon ciki da mai wanda ruwa ya cinye shi da wanda gini ya fado masa wannan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya lissafa su cikin shahidai. Da goma, al-maut fi sabilil difa'i 'anil mal, mutumin da ya mutu wajen kare dukiyarsa. Man qutila duna malihi fa huwa shahidun. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka kashe shi wajen kare dukiyarsa ya yi shahada. Wani ya tsallako mutum gida ko akan hanya wani kawai mutum ya tare shi ya ce sai ka baje sai ya kwace wa mutum dukiya. Ka hana shi kuna yi ya buga maka wani makami ko ya dauki wani abin da ya harba mutum da shi, mutum ya zama shine sanadiyar mutuwarsa wajen kokarin kare dukiyarsa, shi ma ya samu shahada, dan haka ya samu kyakkyawar cikawa. Waddin, da wanda ya mutu wajen kare addininsa. Wannafs, da wanda ya mutu wajen kare kansa. Wani dan ta'adda ya zo zai yi wa mutum ta'addanci, shi ma ya kokarin kare kansa. Dabbu sa'id, wani kawai ya yi kan wani da makami ko da wani abin kisa, kai kokarin kare kanka. Shine malamai suka ce idan wajen kare kanka ka kashe shi ba diya, jininsa ya tafi a banza, in shi kuma ya kashe ka ka yi shahada. Shi yasa babu yana da cikin bulughul maram na dabbu sa'id. Alama ta 11, mautul mar'ati fi nifasiha, mutuwar mace a wajen haihuwa. Mace wajen naƙuda, Allah madaukakin sarki ya karɓaranta, to ana kyautata wa wannan mata zato cewa ta samu kyakkyawar cikawa, domin mutuwa ta irin wannan hanyar mutuwa ce mai muƙami, mutuwa ce wadda ana sa ran mutum ya samu kyakkyawar cikawa ya cika ta irin wannan hanyar. Ta zo haihuwa, Allah madaukakin sarki ya karɓaranta. Mautul mar'ati fi nifasiha bisababi waladiha, mace ta zo haihuwa sanadiyar haihuwar ɗan nata ta mutu. Alama ta 12, al-mautu muradidan fi sabilillah, da mutumin da ya mutu yana zaman dako a cikin tabarkin Allah, shine murabit. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Riba kenan, mutum ya zama wani dakari cikin dakarun musulunci, ya toshe wata kafa da ake kawo musulunci farmaki, ake cutar da musulmi ta wannan, da shi da ire-irensa su je su dafe wannan kusurwar, domin kar a dinga cutar da musulunci ta wannan ɓangaren. To sai aka yi wani gangamin da aka fi ƙarfinsu, ana zuwa kafin a karya su a shigo cikin garin ko a shigo cikin al'ummar musulmi a cutar da su, sai da aka kawar da su aka kashe su. To mutuwa ta irin wannan shi ma mutuwa ce wadda take da kyau. Mutum a ce yana kan boda ƙasashen musulmi can, dan kar a samu kwararowar ƴan ta'adda maƙiya addini su zo su cutar da musulmi, sai zama suna zaune a kan irin wannan kan boda ɗin, sai kuma aka zo aka far musu, aka shambace su, aka karkashe su. Wannan zamar ribadi ɗin zama ne wanda yake shi ma mai matsayi, wanda aka kashe shi ta wannan hanyar shi ma ana kyautata masa zaton ya samu kyakkyawar cikawa. Al-mautu ala amalin salih, mutuwa kan kyakkyawan aiki. Mutum yana yin wani kyakkyawan aiki, Allah ya karɓi ransa. Mutum yana wani kyakkyawan aiki, ko ya tafi kan hanya zai sadar da zumunci, ko zai je wajen karatu, ko zai je ainihin wato musuluntar da ainihin wato maguzawa, ko kuma mutum yana sallah, kamar yadda malamanmu guda biyu suka samu irin wannan cikawar, Sheikh Ja'far Mahmud Adam yana cikin sallar asuba ranar Juma'a, kaga shi abubuwa da yawa sun haɗu na alamomi da za a kyauta masa ainihin zaton kyakkyawar cikawa. Na farko gashi ranar Juma'a, kuma kaga ga hadithin ga wancan gabar da muka karanta al-mautu yawmul Juma'a. Sannan kuma a cikin aikin alkhairi wanda babu sama da shi in ka cire kalmar shahada, shi ne sallah. Sallar asuba kuma a daidai gabar da ta fi kowace matsayi a cikin sallar, a cikin sujada. Haka babban malaminmu shi ma ainihin wato Sheikh Muhammad Awal Albani na Zaria shi ma kaga irin wannan ya je yayi karatu an karantar da mutane hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an kawo hanya za a taho gida shi ma akan hanya kuma Allah ta'ala ya kaddara masa mutuwa to kaga wannan al-mautu 'ala al-amali salih mutum ya zama yana wani kikkiawan aiki ko yana karatun alqur'ani akwai da ire-iren waɗannan wani yana karatun alqur'ani shikenan wani yana sallah wani ya kai azumi bai buɗe baki ba wani a aikin hajji kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labarin wani sahabi da ranar arfa yana kan dutsen arfa akan raƙuminsa ko kan ainihin taguwarsa sai ya zamo da kanta ya faɗo ya kai wuyansa ya kare ya mutu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la tuhammiru wa la tuhannidu la tuhammiru wajhahu wa la tuhannidu فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kar ku lullube mai fuskarsa domin alhazai an hana su lullube fuskarsa in dai ba lokacin da ya harata su lullube fuskarsa ba da kar ku lullube masa fuskarsa kar ku sanya masa turare duk da cewa ku ce mutu ana sa masa turare shi kar a sa masa domin har yanzu a cikin ihramin sa yake za a tashi shi ranar alkiyama yana labbaik allahumma labbaik labbaik yana talbiya kaga wannan shi ma ya mutu cikin kyakkyawan aiki to duk wanda yana kowane irin aiki in dai al'amalus salih ne Allah ta'ala ya rubuta mutum mutuwa yana wannan aiki shi ma ya samu husnul khatima wa qad qama ad-doktor Muhammad Haidar bi jam'iha wa dirasatiha fi risalatihi al-muqaddama li nail risalati ad-doktora bi jami'ati Umm Durman al-musamma أحاديث حياة البرزخية هو أحاديث حياة البرزخ في كتب التسعة جمعا وتخريجا ودراسة أقول دكتور وانا كجرى دكتور محمد حيدر وانا دكتور وجن نيما دكتورا وجن نيما وانا تكدر دكتور دكتور الدجري يعني أقرن سايا وقرن وجن تكترا da kuma da wato dirasa a cikin wata risala ta sa wanda ya gabatar domin neman shaidar zama dakta a jami'ar Umm Durman wato a cikin a Sudan wanda ya sanya wannan risala ko wannan research nasa suna ahadithu hayatul barzakh hadisai ne ya tattaro wadanda suke magana akan hayatul barzakh wato rayuwa bayan mutuwa fi kutubit tis'a a cikin littattafai guda tara in ka hado da kutubus sita da kuma wasu ya hado cikin littattafai na hadisi jam'an wa takhrijan wa dirasa ya tattara hadisan yayi takhrijin hadisan kuma yayi dirasa akan wadannan hadisan bale yace man arada tawassu'a wanda yake son sake yalwatawa da fadadawa wajen sanin su waye wadanda suka samu shahada ko waɗanda ainihin wato suka samu kyakkyawan cikawa falyarji ilaiha ya koma wajen wanda ya nemi wancan littafin ko waccan risala din da Dr. Haidar Muhammad Haidar yayi domin neman shaidar samun digiri na uku khamisan min asbabi su'il khatima khamisan na biyar min asbab su'il khatima mala yace yana daga cikin sababban da suke jawo mummunar cikawa kaga aka sun karatu mu da muke wajen sati oho dike yanzu kuma malam zai kawo kishiyar abinda kuka karanta mun karanta sababba guda goma da sababba ne ba wai sune suke saki ba sune ke jawo cika ba sababi ne da mutum ya samu kyakkyawan cikawa in ya kiyaye wa'ancan abubuwan guda goma sannan ya za a gane mutum ya samu kyakkyawan cikawa su kuma ga sai ya kawo mana su kuma wajen su kuma wajen guda goma sha ko kuma sha waɗanda dukkanin su wanda kaga mutum ya cika da su akwai alamar kyakkyawan cikawa to yanzu kuma waɗanne dalilai ne suke jawo mutum kuma a ce ya cika ba kyau ba imani Allah ya kiyaye asbabu su'ul khatima kathira malai ce dalilan da suke jawo mummunar cikawa suna da yawa نذكر منها على الإجمال يتزام أمبتو وصدك تكي أدوه لي ashaku ko kwanto wal zuhud ya musu dama akwai kufur shak akwai kuma kufur juhud ashaku mutun ya zama yana shakka a cikin imaninsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam har addu'a ya bayar ga wanda ya sabu kokonto yake yawan samu dan shi dai yana yawan mutane irin wannan wanda zai so ya ce maka tambaya ce yana samun damuwa a zuciyarsa yana samun shakku daga shedan game da Allah madaukakin sarki ko game da imani annabi sallallahu alaihi wasallam yace kadin karanta Allahumma la khaira illa khairu wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuka ko kuma Allah Allah la ushriku bika shay'a so waɗannan azkar din dan mutun yana dan jin irin wannan dan wani lokaci shedan yana da hanyoyi daban-daban da yake shigowa dan Adam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana yawatawa jikin dan Adam irin yadda jini yake yawatawa shi yasa ambatan Allah da azkar din waɗannan su ne daga cikin abubuwan da za su taimaka wa mutum wajen samun kariya daga shedan dan haka ashakku fil iman mutum ya zamanto yana da shakku a cikin imaninsa duk lokacin da mutum ya fahimci yana da wannan shakkun to yayi kokari ya magance wannan matsalar ta shakku a cikin imani domin samuwarta dalili ne daga cikin dalilan da suke jawo su'ul khatima mummunan cika wal juhud da musu akwai kufurul juhud mutum ya ɗauki wani wajibi ko wata aya cikin alkur'ani ya musunta ta ya ce bai dade ita ba ko ya kalli wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ya ce bai dade shi ba ko ya kalli wani rukuni cikin rukunan musulunci ya ce bai dade shi ba ya yadda da guda hudu amma bai dade guda ɗaya ba ko kuma ya kalli annabawa gaba ɗaya ya ce duk ya yadda da su amma banda annabi Buhari ko rukunan imanin nan guda shida ya ce to biyar ya yadda da su amma banda ɗaya ina fata an gane shi yasa malamai suka ce wanda yake yin sallah musulmi ne sai yake yin sallah me hukuncinsa sai suka ce to wanda yake yin sallah ya kusa gida biyu akwai wanda yake yin sallah takasulan akwai wanda yake yin sallah juhudan ba'ana wanda yake yin sallah ko wanda kawai ba a tarbiyance shi da ita ba a gida ko kuma ya tashi cikin wani irin yanayi ko cikin abokan da ba su kulawa da sallah dan haka yana jin kiyar sallah yana kin yin sallah ba dan bai yadda wajibi bace sai dan kiyuya da kasala da rashin sabo da ita a yasa kawai baya yi to sai suka ce shi za a yi man wa'azi yayi sallah har zuwa kamar yadda mai riziya ya koma ya kawo yace har zuwa lokacin da bai wuce raka'a ɗaya ba lokacin sallar ya fita gaba ɗaya muktarin sallar saura raka'a ɗaya ya fita to suka ce in ya ƙi yin sallah to za a kashe shi kisa irin na haddi za a yi masa sallah za a binne shi a makabarcin musulmi kuma za a ci gadansa ya yadda sallah wajibi ce kawai dai baya an fahimta akwai kuma wanda ya ƙi sallah aka yi mawa ya ce kun dame ni da sai na yi sallah ni fa ban yadda sallah nan wajibi ba ce to yanzu wannan za a kashe shi kuma kisa ne na ridda ba za a yi mai sallah ba kuma kabarin raka za a kai shi an fahimta an san kabarin raka ko ba za a kai shi duk wata makabarta ta musulmi ba za a kulle shi sai a mai sai a kai shi kabarin raka ba ma za a yi masa sallah ba kuma dukiyarsa ƴaƴansa musulmi yana da yaya ko ƴan uwansa musulmi ba su cika domin daga cikin abubuwan da suke hana a ci gado akwai ikhtilafud din an fahimta to kaga kenan akwai bambanci ga wanda yake yin sallah takakulan da wanda yake yin sallah juhudan. Ina bada misalin al-juhud. Dan haka al-juhud na daga cikin alamomi ma'ana musu mutum ya kalli wata aya ko wani hadisi ko wata sura a cikin Al-Qur'ani ko wani hukunci cikin hukunce-hukuncen musulunci ji bai yadda da shi. Abu na uku, wata'abbud bil bid'ah, da bauta wa Allah ta hanyar bid'o'i. Allah ya ce kai uku mutum ya yi biyar. Ko mutum ya yi biyu. Ko mutum ya canza wa ibadar siga, ko ya canza mata kaifiya. Ko kuma ma ya kirkiro wata ibadar daban. An fahimta, ya kirkiro wata sallah tasa daban, ya kirkiro salatinsa daban, ya kirkiro istighfarinsa daban, ya wa'annan bauta wa Allah bil bid'ah ta hanyar bid'o'i. Wa'annan su ma'ana an koma karatunmu da muke wancan, wa'annan karatu kan kishiyar wa'ancan ne. Dan haka bid'a tana jawo mummunan cika. Shi yasa mutane su yi hakuri dan ana ta yawan yi musu bayani akan bid'a. Bid'a illata tana da yawa. Domin kanwar shirka ce, in ba daga shirka in shi dan ya kagallabe shi ya kasa yanda zai mai da kai mushriki, to zai mai da kai dan bid'a. Yana daga cikin ribar da yake samu ya ga karo domin bid'a ka'in da na'in kana ce. Shi yasa duk wanda ka ganshi ya durfafe ta kuma ya mutu akan ta, to gaskiya Allah ya kiyaye hanya. Amma abun gaskiyar magana yana daga cikin alamomin suul khatima a ce mutum ya mutu yana yin bid'o'i. Kuma bid'o'in nan kai ma sai ka je ka ci ka binciki kanka. Wani lokaci kai harin wani kake kana ganin shi kadai da dan bid'a ko yana bid'a. Bid'a nan ko guda ɗaya ce take cikin ayyukanka ba sai ka fitar da ita. Yanzu bari mu baku wani misali, dan fodiyo ya kawo shi a cikin iyawar sunna. Kuma mai risala ba Abu Zaid bin Qirawani ya kawo ta aduruwa ya ce bid'a. Kawai za ka wanke cokali ka zubar da buta guda. Za ka yi alwala rabin bokiti sai ya zube. Kawai ka wara banko ka yi ta alwala. Wanda baya wannan bid'a da rayuwar ba su da yawa ko. Sai ka kunna in ka tara sai ka kashe. Ko kuma ka samu mazubi ka ɗiba. Ko kuma kawai mutum zai ɗebi ruwa ya ware famfon kawai ya cike shi. Ya zuba ya ce zuba kila zai rabin ruwa ya zuba shi sani da bokitin guda. Wannan suna nan ba da yawa. Malam ya ce taswifu tauba. Daga ciki akwai taswifi wajen tuba. Kamar yadda mun karanta satin da ya wuce, taswifi shine mutum ya dinga jinkirta tuba. Ai zai tuba, in an ma wa'azi ya ce zai tuba ne. Zai tuba. Saufa ya tubu, ma'ana taswifi shine saufa ya dinga ai da sannu zan tuba. To wannan taswifin wajen tuba so ake ka dinga gaggauta tuba. To in aka ga mutum yana ta jan kafa wajen tuba, yana ta nokewa wajen tuba, yana ta sanya wasu sharuɗa kafin ya tuba, to wannan alama ce cikin alamomin su'ul khatima. Adamul istiqamati ala ta'a, a rashin tsayuwa akan bin Allah. Wannan ita ma alama ce ta mummunan cikawa. Kaga can al istiqamatu ala ta'a alama ce ta husnul khatima. To kuma adamul istiqamati ala ta'a shi kuma alamatun ko sababun min asbabi su'ul khatima. Alamomi ne da suke jawo mutum mummunan cikawa ya zamanto mutum baya tsayawa akan ba shi da istiqama akan ta'a. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu min al-amali ma tuhibbu ko min al-amali ma tuhibbu. Ana son mutum ya samu istiqama. Kada ya zama kawai wasu dalilai ne ko ganin idon suwa da ne yasa yake abu kaza na nagarta amma ba sa nan baya. Kaga dama akwai adamul ikhlas, shi ma yana daga cikin abin da zai jawo mutum su'ul khatima. ya ka a samu duk yanda yanayi ya juya kana nan yanda kake akan ayyukan kirki. Kada rashin talauci ko wani ibtila'i na rayuwa kawai ya sa mutum ya zama shashasha. Wani za ka kawai rayuwa ta zama ta yi zafi kawai sai ya kama shaye-shaye. Wani ma ya dinga zargin Allah yana tuhumarsa kullum yana masallaci da asuwakinsa da Qur'ani yana ta karatu. Amma kullum talaucewa nan kamar zai yi bayani. Amma ka ga wani can kullum ma ban sallah ba ya ga dama yake. Amma ka ga ita yana ta shanawa. Shaitan zai iya biyo maka ta wannan sigar. Da haka istiqama kamar yadda na gaya maka shine a samu mutum duk yadda al'amura suka canza shi yana. Da yana samu sai yake ayyukan da'a, yanzu baya samu sai a same shi yana nawa kan ayyukan da'a. Da ba samu yake ba, rayuwar da haka ake ta manage ya rike wuta yana ta ayyukan da'a. Sai kuma Allah ta'ala ya kawo dama sai kuma a same shi ba ma baya ya maka bai shi ne istiqama. Amma a samu da mutum ba shi da shi yasa ya rike wa liman wuta a tsawon gaba. Liman yana wawa sai ya ganshi, ana idan da sallah ya ji gefe ganshi a dauko Qur'ani yana ta karatu da asuwakinsa daga jeran wandansa. Amma kuɗi suna zuwa malam sai ya ga mutum ya saki wando, ashe shi kansa wannan sunna ta dage wando ashe rashin kuɗi ne. Shi yanzu ya so da ya bin sa kilarita ne wanda sai ya yi wajen shekara uku yana sa shi mai yake. Yanzu kuma shadda ce ya sai ta dubu kaza dubu kaza ya za ya rutsi da ce ya zama da mai shaddar ta zai yake mai ta gajeran wando. Kawai ya mutum ya saki riga sa kawai. Sai ga gaba ɗaya ya ƙaurace wa gurin karatu don za a dinga ce a yi fitar da zakka ya kiyaye neman halal ya yi kaza ya yi kaza. Wannan abubuwan in ana yi sai dinga jin kamar malam ci yake. Da haka maimakon ya ji farin ciki, maimakon a dinga yabon masu kuɗi, a dinga faɗan abubuwan da za su kwantar mata hankali, sai a dinga yi masa hannunka mai sanda don ya gyara. Da haka sai ya ƙaurace wa masallaci. Kuma kuɗi suna da irin wannan. Ka duba Ibn Jamil. Ka karanta hadisin yana nan a cikin Umdatul Ahkam ɗinka. Ibn Jamil cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Jamil ya ce ya Rasulullah kai mun addu'a ne kuɗi. Ya ce Ibn Jamil ka zauna yana kici. Ya ce ya Rasulullah ni ba ina so in sha kwana. Ya ce matsalan ne wani ya sha kwana sai ya canza. Ba za ka haƙura ba ya ce shi da ya mai addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a. Ka ji kun karanta hadisin Ibn Jamil. Malam addu'a sai ta kanu kuɗi suka samu ana ta yi ana wacinawa malam ba sai gashi an fara buta kasashen waje ba an fara oda kawai sai an ga kai ai zama cikin kasan farko sai mutum ya canza abu kai in goma sai ce it's too congested this area is ghetto area kawai mutum ya tashi daga cikin jama'a kawai ya koma can kewaye gidansa da waya da mai gadi da police dog. Ibn Jamil lokacin karɓar zakaye sai aka yi kisa na Umar aka ce ya je shi ma wajensa a yi lissafin dukiyarsa a karɓo zakka. Shi yasa Allah ya ce kalla innal insana la yatgha an ra'a mustaghna. Daga cikin hanyoyin ɗagawa da girman kai za a ga wadata tana ciki sai wanda Allah ya kiyaye, sai wanda Allah ya tsare. Ibn Jamil aka ce ba da zakka, sai ce to bana dai gaskiyar magana kasuwar ba kyau, ba a ji daɗin bana ɗin nan, dala ta tashi, ‘yan kasuwa sun samu kansu cikin matsaloli, garin ya tsaya cik ya yi ta kawo hanzari da uzuri. Annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Umar ya dawo mutum uku ne basu bada zakka ba lokacin cikin hadisi. Akwai Abdullahi, akwai Abbas, akwai Khalid bin Walid, akwai Ibn Jamil. Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gaya masa ya ce wa amma Khalid fa innakum tadhlimuna Khalida. Amma Khalid a kun zalunci Khalid muka ce ya hana zakka faqadita basa adira'ahu wa a'tadahu fi sabilillah shi duke sa gaba da yayi wakafin ta fi sabilillah da aka kaje ka tar ka samu tarin da kai a kofar gidan Khalid duk yayi wakafin su na wakafi ne fi sabilillah za a tafi jihadi ba ka da duke ka je kofar gidan Khalid ka dauka makamai da ake gani ba wai business din makamai yake ba ya ajiye ne za a fita jihadi ta kofin ka ya kare ko abin da ka je ka dauka sai da kashi dukiyar zai mata ba ta ba ta rumman ne ta kai misali dukiyar gaba ɗaya shi yayi wakafin ta yace wa ammal abbas ko kuma farko ce ai ma yanki mugunu jamilin illa an kana faqiran fa aghnahu allah ba komai ne ya fusata ibnu jamil da aka je karbar haƙƙin allah yake bayarwa ba sai dan da talaka ne allah ya wadata shi shi yasa da wahala ka samu za ka ga duk ana samu irin wannan canje-canje to istiqama shine wannan canjin da zaka samu kada ya canza ka daga ayyukan ka ba mamaki harkokinka ya isa zaman to baka iya samun zama da jama'a da kuke zama da su saboda kai ma baka zama sosai wannan da amma a samu ayyukan kirki da sabo da su cikin lokacin baka da to da ka samu din kar ya zama to kade ayyukan da'a da kake da kake yi lokacin baka da wani mukami ko baka da baka ci wani ainihin wato mukami na gwamnati ba ko na siyasa ba ya zaman tu bayan ka ce dora ba kai shine istiqama to masu samun istiqama ba su da yawa istiqama da haka ce istiqama shine canji daga kaza zuwa kaza kana nan kai da kake Allah madaukakin sarki ya ba mu istiqama dan haka rashin istiqama sababi ne cikin sabubban mummunan cika sannan bulul amal dogon buri to ya dan adam zai tunda tabi'a ya tabi'an to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba abin da ke cika cikin sa illa tura law kana lahu wadiya la tamanna an yakuna lahu wadiyan dan adam ke da za a ce misali ga baki dai unguwar Hausawa ta su in ya bushe iska ya sai ya hango gandun albasa cika Allah ke Allah ne ke ta da kai na ma dai ka karo min da kanta albasa kuma da za a ce to an baka kar ka dauka zai tsaya haka can kuma sai ya hango tukunta ya ce ya Allah tukunta ila Hausa ya Allah sa da burin sai yake mutuwa shi yasa a cikin riyadus salihin din ka in ka je ka duba za a ga wajen maganar guri din nan har wani zane ake in ka duba zane ne aka yi shi aka mai kusurwa guri a tsakiyar zanen sai aka yi wani a cikin wannan akwatin tsakiyar sai aka yi wani dogon zane shi kuma ya ma fita daga cikin akwatin sannan daga ciki kuma sai aka nuna ga wasu cibiyoyi tanan sai aka ce shi cikin akwatin dan adam ke wannan abin da ya zagaye akwatin ajalin dan adam ke a kewaye yake duk inda yake yawo cikin ajalin sa yake yawo shi sa cikin ayoyin da na mu karanta aka ce kullum mala'ikan mutuwa sai ya je kofar gidan kowa sau daya kuma sai ya dan tsaya ya ce ku yaki ko za a bashi umarni a kwanda za a dauka a gidan kullum dan ce aka yi ba wani gida gidan kara ne a cikin ruwa yake a kan dutse yake a duk inda gidan yake inda akwai mutane a ciki kullum sai ya je kofar gida sau biyar. Ta ji ba. Zai kura ma ido a ce ba yanzu ba ce ta shi gyara ta yi. Can an jima ya sake dawa ya zuba maka ido Allah ya ce a saura ya kuma tafiya sau biyar. Amma kuma ba shi da ikon ya ɗauki ko da ran sauro sai Allah ya ce ɗauki. saboda haka yana dan wannan dan adam a kewaye yake da ajalinsa sannan wannan cibiyoyin su kuma target din su dan adam suke so su samu in aka tana aka ja wannan cibiyar aka harba ta kuskure to za a sake tan wata in wannan wata same shi wannan za ta same shi sannan fa duk a cikin wannan balayaran da yake wannan dogon zanen da ai ya fice daga cikin akwatin burin sa aka ce wannan kuma shine burin sa wata rana wani malami yake bada wani misali yace wato dan ka san irin kasa da dan adam yace kaman mutum zaki ya tuso shi a gaba suka rufa yana gudu sai Allah ya taimaki shi mutumin kawai sai ga wata rijiya kafin zakin ya ƙara so kawai sai ya fada cikin rijiyar yana fadawa sai sa'a shi a tsakiyar a cikin a cikin rijiya akwai bishiya a tsakiyar ta taso tayo sama kawai sai ya makale a wagare shi zakin da ya zo daidai ya fahimci yana cikin rijiyar leka ya garo shi kawai sai ya naɗa ƙafarsa kawai ya zama sabon rijiya an adam ya leka sama sai ya dinga gano inuwar da tsaki can kuma sai ya ce ma bishiyar tana dan girgidi haka yana lekawa ƙasa kawai sai ga wani katon maciji ne ya ji an faso ciki ya fasa kai da ya kuma leka sai ya ga wasu beraye a gefe su kuma suna cin suna ta gwaguyar jijiyar da bishiyar sun tsintsinke wata ma saura wasu ƴan kaɗan suna nan suna ta aiki suna gwaguya kawai da ya ɗaga kai sai ya ga wani ɗan itace ya burge shi kawai ya tsinka ya fara ci to wai sai ya ce wannan shine rayuwar da kake ka duba ga zaki ka kaji kuma sama da ƙasa an sa shi a kwana amma ba haka ba duk muke gine-gine muke hawa motoci muke sa rigunan muke cin abinci muke hidimomi muke dariya muke tafawa duk a cikin wannan yanayi an fahimta da haka dole mutum ya zama mai takaita buri dulul amal din saboda shi matsalar dogon buri duk abubuwan da kaga ana yi na ba daidai ba wajen samun wajen a tara dukiya dulul amal ne ya jawo shi sata ce fashi da makami ne tsafi ne duk wani abu da dan adam ka yi yi a yau dan ya samu kuɗi dulul amal ne ya jawo shi to kaga ko in dai har zaka yi ta neman kuɗi ta kowace irin hanya ko na uban waye in suka shigo zaka kalmashe suka kashe to kaga dulul amal ne ya jawo in ka zama mai takaitaccen buri wannan zai sauƙaƙa maka yaƙi halayya yaƙi haram hubbun duniya son duniya waye baya son ta da haka waɗannan maganganun duk da ake ba ana nufin kawai shi kenan shi sa mai littafin zuhud ya gaya ma me ya gudun duniya ba wai ana nufin ka ji wannan karatun shi kenan ka ji ka rufe kantinka na kasuwa duka rabar da dukiyar ka kawai ka shiga masallaci ka kulle ka ce ai shi kenan kawai an ce dulul amal ba kyau an ce hukun duniya din da dishi ne da kawai mutum yana aiki a mawa ba wata ma'aikata kawai ya misali ya ce ya daina aiki dan makaranta yana da laboratory ya za su san saka zanin zanin shiga laboratory ya ce ya daina duk wannan karatun shi ba dulul amal kuma hubbun duniya ne da aka duk yan kantun kwari su ce hubbun duniya ce sa zuwa kantun kwari masu sabon gari da sun ga dawa duk su ce kuma hubbun duniya ne shugaban kasa shi ma ya ce hubbun duniya ne ya daina gwamna ya ce ya daina gwamnan ma hubbun duniya ne shi sa Allah madaukakin sarki ya ce wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa'annan abubuwan duk da Allah ya yi na duniyar nan fasabi da kai baya bukatar su abinda ake so kar su manta an dan yi maka su ne duk abinda kaga an yi dan ya taimaka ma ne ka ba Allah Allah ya samar da waɗannan abubuwan kuma adalci irin Allah bai kallafa maka ba sai da kafin zama bani ya ciyar da kai ya shayar da kai ka shaki iska free of charge
taka dandamalin kasa ka yawata saman sa kai maka rufa ya baka lafiya ji gani duk ya baka waɗannan abubuwa amma ya ga ma wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun shi yasa ya zama to kana cin abinci ne dan ya ƙara maka kuzari ka bani ba kana rayuwa bane dan ka ci abinci in kai irin wannan rayuwa su ne Allah madaukake sarki ce Allah da kafaru ya akuluna wa yatamattauna kama ta akulu al'am wannan ruwa wallan sai ka zama kai kana cin abinci ne dan ka rayu ba kana rayuwa bane dan ka ci abinci in ka gane wannan bambancin waɗannan abubuwan guda biyu zaka samu sauki kana cin abinci ne dan ka rayu domin wa ma ja'allahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin dole kana buƙatar kai ba mala'ika bane dole zaka ci dole zaka sha dole zaka sa kaya wayannan abubuwan kuma duk sai an je an nema kuɗi sai ka je ka nemi kuɗi sai ka je kasuwa sai ka je office sai ka je ka yi kwadago sai ka yi aikin karfi duk sai an yi waɗannan abubuwan shi yasa Allah ya ce wa mutake fi ma atakallahu daral akhira duk abin da Allah ya baka to ya zama to wanda zaka tura ne ya maka guzuri zuwa lahira duk abin da ka samu a duniya tattara shi ka danna shi a account ɗinka na lahira wala tansa nasibaka min dunya amma ba a ce wala tabsuduha kullal basdi kamar yadda Allah ta'ala ya ce la taj'al yadaka maghluratan ila urkika wala tabsuduha kullal basdi fataqa'uda maluman mahsura a wani guri yace walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana baina dhalika qawama ka zama moderate sai ka ji dadi kar ka zama duk abin da ka samu ba tadadi ba ajiwa kawai kai ta watsi kai ta bayarwa Allah ta'ala ya ce kar ka yi shi yasa sahabbai da yawa sun nemi su irin wannan annabi ya ana su yi haka da zuciyar su hatta Sa'ad bin Abi Waqqas yana kan gadon bai da lafiya yana tsammanin kaman ba zai tashi yace ya Rasulullah afa atasaddaqu bi mali a wata ruwaya afa atasaddaqu bi thuluthai mali yace inna libna yata kwaya ɗaya ce a duniya kuma wa ana zumali ina da dukiya ya Rasulullah zan iya bayar da sadakar biyu bisa ukun dukiyata azza Allah ya ce la yace fashabur ya Rasulullah rabi fa azza Allah ya ce la yace fa thuluthu ya Rasulullah yace to in kasa uku in ba da kashi ɗaya sadaka fi sabilillah azza Allah ya ce wa thuluthu kathir wa fi riwayati wa thuluthu kabir innaka antadhara warathataka aghniya khayrun min antadharahum ala yatakaffafuna an-nas abinda yasa dan karatun ya zama amma sai kan mutum ya ji wannan dai kuma ya je tsinke da al'amura ya ki yin komai abba yanzu ya zama dai duk abin da zaka yi karka ya dai shikaltar da zai raba ka da Allah ya zama ko ne taimaka maka zai ya hada ka da Allah in ko zai raba ka da Allah ka karbi da shi babu suhubatul ashra daga cikin abin da ke jawo mummunar cikawa abota da ashararai a duba abokinka duk ba na gari a ciki abota da miyagun abokai ka duba Abu Talib lokacin da ya zo rasuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarci gurin Abu Jahal da sauran manyan kafiran Quraysha su ma sun halarci gurin wannan ka koma cikin littafin ka kitabut tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab cikin fihi masail ya kawo da ya kawo wannan kisa yace daga ciki akwai sharri da illar abota da mutumin banza su ne ba suka hana Abu Talib ya tafi kalmar shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qul la ilaha illa Allah uhajju laka biha inda Allah kace la ilaha illa Allah zan kafa maka hujja zan maka lauya ranar tashin alkiyama a gaban Allah in ya biyo da su ko su ce a targabu an millata Abu Talib yanzu kenan zaka bar aqidar iyaye da kakanni kenan yanzu ka bi wannan kenan ka nuna iyayenka da kakanninka duk gaba ne ba akan mata su karshe me yace ana ala dini Abdul Muttalib shi yasa za a ga za a samu wato wani debate da tsinenene ya tsakanin abokai ranar tashin kiyama shi yasa duk wata abota wadda ba ta gari ba sai ta zama nadama da cizan dan ya tsara ranar tashin kiyama wa yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khasula al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adun illa al-muttaqin Allah yace duk wata soyayya duk wata alaka ta soyayya da aka kulla wanda aka kulla ta saboda Allah kawai ita kace kadai ce za ta fi amma in ba ita ba sai sun zama abokan adawa da tashi galiya da haka abota da mutanen banza ko da kai ba mutumin banza bane fa yana da tasiri kuma zai na cutar da kai shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da muka karanta satin da yuce ya gaya maka cewa lallai abota da mutumin kirki akwai amfani mai yawa abota da mutumin banza akwai cutuwa mai yawa sai zama abokan ka duk mutanen kirki abokan ka ya zama to duk mutanen kirki abota da mutanen banza yakan jawo mummunan cikawa domin kila zaka yi rayuwa irin tasu in kuma kai rayuwa irin tasu ka da shede mummunan cikawa ta tabbata Allah ya kiyaye مخالفه الباطن الظاهره باطنين mutun ya saba da zahirinsa munafurci kenan ba'ana munafurci na daga cikin abubuwan da suke jawo mummunan cikawa baɗinin mutun ya bambanta da zahirinsa wanda ana so abinda ka kudurce a zuciya shi kake faɗa a baki abinda kake faɗa a baki shine a zuciyarka kar ya zamanto abinda ke zuciyarka daban abinda kuma yake fitowa a zahirinka daban ko da yake nahnu na hukumu bil zahir wallahu yatawalla sarayir mu an ce mai aiki ne da zahiri abinda ka koyi a zuciyarka wannan kuma Allah shine zai yi hisabi akai ta'alluqul qalbi bi ghayrillah ratayar zuciya ga wani da wani Allah kin ya daga ganin ba mai yi masa ba mai fitar da shi daga matsala ba ne mai kaza sai wani ko sai ka ta'alluqul qalbi ghayrillah zuciyar mutun ya zaman to maimakon ta damfara da Allah sai ta damfara da wani Allah damfarar zuciya da wani Allah sababi ne cikin sabubban da suke jawo mummunan cikawa su'ud dhanni billah munana wa Allah zato Allah mun yi bayani mai tsawo akan satin da yace ya dhannuna billahi dhannal haqqi ghayra alhaqqi dhannal jahiliya munana wa Allah zato yana jawo mummunan cikawa al-israru ala al-qunub dogewa akan zunubai mutun yayi zaman dirshin akan zunubansa ko a cikin sa yana laifi ba ya tuba babu alamar zai tuba wal ma'asi da ayyukan sako nisyanul akhirah man talahira wa adamu dhikril maut da rashin tuna mutuwa lalle ka dinga yawan tuna mutuwa domin shi zai sa zuciya ta dinga taushi burin san da ake magana shi zai sa ya dinga rakuwa san duniyar san da yake abun zargi shi san duniyar da ya zama abun zargi shi ma tana mutuwa yana sa a dinga samun sa ana masa taujihi ana bashi saici al-zulmu zalunci wannan shi ma yana daga cikin abin da ke jawo mummunan cikawa wa qad tahaddatha al-ulama an alamat su'il khatim hakika malamai sun tattauna game da alamomi na mummunar cikawa wa zakaru minha sun ambaci wasu daga cikin alamomi da ke nuna cewa wani ya muja cika bakin ya yi mummunan cika kamar yanda an gaya mana yanzu sabubban da suke jawo mummunan cikawa to kuma mutum ya mutu ya za a gane kyakkyawar cikawa ko mummuna to an gaya mana alamomin kyakkyawar cikawa to alamomin mummunan cikawa na daga ciki al'amru bil makrillah amuntuwa daga makircin Allah amuntuwa daga makarun Allah azza wa jalla ka anna ba'dahu kai ka ce wasu daga cikin mutane yanda suke sakin cikin su miƙe kafa sai ce abin da suke so kai ka ce atahumullahu mithaqan Allah ya yi musu wani alƙawari Allah yu'adibahum cewa ba zai musu azaba domin abin da ke da al'amuru min makarilla kana ganin kana bin Allah da kaman gani kake bin Allah nan ya ci Allah ya baka tukuici ka cika da imani ya baka aljanna kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ka kaishi a cikin aljanna alfarwa kai masa balalaci ka kalle zamu karanta mecece aljanna ko me Allah ya tsara da kai kuma wani aiki kai aka za a baka wannan gurbi isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani daya daga cikin ku da wai zunzurutun aikin zane zai kai shi aljanna ko ya tsiratar da shi daga wuta aka ce wala anta ya rasulullahi ya ce wala ana illa an yataghammada li Allah bi rahma yace hannu din sai dai Allah ya rufe ni da rahma shi za duk wanda gan shi aljanna balala Allah ya masa wanda duka gan shi a wuta kuma adalci Allah ya masa abai da da haka al'amru min makarilla mutum ya dinga ganin na Allah ne shi mutumin kirki ne to kullun yana zuwa masallaci kullun karatun qur'ani yake saka azumin litinin da alhamis ga sadar da zumunci ga kaza ga ai dole mai shiga aljanna kawai ya dinga ba kansa wani garanti kuma ya dinga ganin wasu iska ne wasu wuta za su yi wuta ne kawai ya dinga wa mutane ya dinga yi musu lamba lamba da wuta ne an bayyana ya ta ganin kawai shi ai na Allah ne shi mutumin kirki ne shi kaza ne shi kaza ne shi kaza ne wanda ba shi ba ko ba haka yake shine al'amru min makarillah in kun tuna karatun mu shi ma na sati biyu da suka wuce din mun yi magana akan al'amru wal qiyas wa'annan gaba ɗaya suna fitar da mutum daga musulunci al'amru min makarillah afa aminu makarallah wala ya'manu makarallahi illa alqaumun khasirun sai hasararru kafirai su ne suke amincewa makircin Allah shi sa al'umuru bil khawatim al'amura ƙarshen ba wai farkon ba hawan ba saukar aga mutum ya taso da nagarta da waye da waye thumma yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha to shi kenan yanzu tunda an riga an rubuta Allah ya rubuta suwa da aljanna za su suwa da yan wuta fa bimal amal sabai suka ce kuma aikin ne zai sai alƙale kawai shi kenan dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta manzo Allah ya ce kullun muyassaru liman khuliqa la i'malu ku yi aiki kowa an hore an sauƙaƙe masa abin da aka rice shi sai shi yanzu wani ko kuma za ka bashi wani kullun muyassaru amma duk inda za a tashi awwalu man sabaqa yana cikin as-sabiqun al-awwalun abinda dan haka kai da kake nagartar kake zuwa ka ji wa'azi kake kaza to an gaya maka al-khawfu war-raja kada ranka da kana sa rai kuma kana fito nabi ibadi al-ghafur al-rahim wa anna azabi wal azab al alim wannan saka a sakiya da haka ka kalli wannan bangaren ka kalli wannan bangaren amma amuntuwa daga makarin Allah wannan mutum ya dinga jin wani nutsuwa da kwanciyar rai ya miƙe kafa ya dinga kai ka ce wani alƙawari ne tabbatacce daga Allah da ya zo masa cewa bari mai azab wal ghaflatu an dhikrillah daga cikin alamomi na mummuna cika shine mutumin da ya rubu da irin wancan al'amru min makarillah sannan al-ghaflatu an dhikrillah ghafala rakkana ga barin ambacin Allah wannifa da munafurci wanda ya mutu yana munafurci alama ce ta su'ul khatima warriya da riya ba zai aiki dan Allah ba ko ibada ce in ka ga yayi mai nagarta to mutane ne suke kallo amma in shi kadai ko sallah zai in ka ji in wani lokaci in zai ja mutane sallah ba bala sai ka ji kamar kiyamul layl zai sai wajen su muni guda amma in ya koma gefe zai lafiya sai ka kamar walqiya da baki ba yawa sai lada cewa kai ka sassauta wa mutane kai kuma ka tsawaita amma mutum sai zo ya tsawaita wa mutane ya jikira a shi yana ta koda tilawa sai da cin dadi akwai tsofaffi akwai mata akwai yara akwai waye duk bai kula da su wanda annabi ya ce kula da su in zai sallah shi kada annabi ya ce fal yudawil ma sha ya tsawaita da yake so ko bai tsawaita da dan kasan shi dan ya iya lalata iri amma sallacin zai zo ya maka illa ya shiga aljanna yayin annabi adam makaru sai kai da kake Hausawa gidan zuwa cikin markas kai ne zaka a cikin fa aljanna yaje annabi Adam fa waswasa lahumu shaytan
to ka ballan sanani ballan sanaka ina fata an gane
dan haka riya din nan tana da illa kware da gaske amma kuma lokaci guda malamai suka ce kuma sai kai hankali da ita shedan yana amfani da ita wajen kuma ya hana ka aikin alkai wani lokaci ka dauko Qur'ani za ka karanta kawai sai ce ribe ganin ka aiki ba dan Allah kace ka karanta ba eh to mu ce alba Qur'ani baya har ya ma duba shi baya san karatun Qur'ani sai shigo maka da wannan ziyara za ka yi alheri sai ce kanka ana ganin ko kai ba dan Allah kawai ga mutum ya mai da kudin sa'a shi sa suka ce sai ka kula in kayan ya zo ya ce ba dan Allah kai in kuma za ka yi aikin alkhairi zai dinga ce maka toriya fa riya riya to shi sa aka ce dole ka dage kai ta bin Allah kai ta yin ayyukan da ko da kana jin irin wannan kuma dinga kokarin kaucewa in abin za ka iya yin sa ba a gaban mutane ba to ka dinga yi dan ka tarbiyyanci zuciyarka akan yi dan Allah to ran da ka zo gaban mutanen ma ta kama cin da waccan tarbiyyar ta shiga zuciyarka ba za ka samu damuwa amma riya din nan tana nan ita ma sai kai a hankali da ita wa hubbu sum'a da san suna san ajika an fahimta sum'a hubbu sum'a san ajika kai wani abu can ba wanda ya sani amma kana so a yaya ta aji amma wani bawan Allah aka ce aka je neman gudunmawa wajen sa da aka je sai ce ko masallaci ne ko makaranta yace to kuma ya na gan ku haka aka ce Allah ya ga mu gane ko za ku zo ba ɗan jarida ba masu ɗaukar kyamara ba haka ne kaji ba to kaga waɗannan abubuwan hubbu sum'a san mutum shi ma sai an ji shi kuma in an zo taro mutum ya kusan sai an ya gan shi a haya ce ku kuka sa shi a ƙasa ba a haya ce ba zai zauna zai ji fiyasa to wannan hubbu sum'a din shi ma yana daga cikin shi yasa mai akhadari wa sum'atu war riya'u haka ya kawo su guda biyu sai suka ce to ar riya yin abu dan a gani ba dan Allah ba as sum'a yin abu dan a ji ba dan Allah ba kila ba a ganka ba lokacin da kake amma dai a fada a radio ko a fada a gidan talabijin ko kuma a tara mutane a fada mutane su ji ko da yake ba sa nan kai amma dai a yi wa mutane bayani su san kai kai sum'a ita kuma riya ya zama lokacin da kake aikin a gani kana yi da ka ga kamar sum'a din da riya din nau'i ne na riya sai dai wancan gani ne wannan kuma wa ghairi zalika min al alamat da wani haka na abin da ya shafi alamomi wanda suke masu yawa cikin ainihin wato alamomin da suke nuna mugunar cikawa da haka kenan duk wanda ya cika da irin waɗannan ayyuka amincewa daga makircin Allah daga makarin Allah gafala daga barin ambaton Allah sai kuma to ba ruwansa da ambaton Allah baya zikiri baya salatin annabi baya tafakkuri fi malakutis samawati wal ard baya ba za ka ganshi da alqur'ani yana karanta baya zikiri ba zai yi wa annabi salati duk baya sannan munafurci sannan riya da hubbu suma ban sani ba ko lokaci ya yi dan na da mun zo kan gaba ya yi ko insha Allah za mu tsaya sadisan abin da muka karanta ya zama jiji Allah ya ba mu lada shukuran da muka yi Allah ma dukkan sarki ya yi mana Allah ma dukkan sarki ya ba mu kyakkyawa cikawa amin